Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau Asabar 2 ga watan Maris din shekarar 2019. A wani abu da ake ganin ka iya zama babban cikas ga shugaba Donald Trump, 'yan majalisar wakilai na bangaren Democrat a Amurka sun fara binciken ko shugaban ya boyewa jami'an gwamnati da ke tabbatar da ƙa'idar aiki cewa ya ba tsohon lauyansa Michael Cohen wasu ɗaruruwan dubban daloli da nufin ya biya wata mai sana'ar fina-finan batsa da ake kira Stormy Daniels domin ta rufe bakinta kan zargin da take na cewa sun yi mu'amala ta lalata da Trump wasu shekaru da suka gabata. Wannan bincike da kwamitin na majalisar wakilai ya fara bangare ne na wani babban bincike da sabbin wakilai a majalisar na bangaren Democrat ke yi, wanda ke ci gaba da samun karbuwa watanni biyu bayan da suka karbe ikon majalisar. Har ila yau wasu kwamitoci uku na binciken wannan madakala wacce ta shafi shugaba Trump da wasu na hannun damansa. Binciken na zuwa ne kwanaki biyu bayan da tsohon lawyer na Trump Michael Cohen, wanda aka kunyata, ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisar inda ya ba da bahasi kan zarge-zargen da ake wa shugaba Trump dangane da yadda aka gudanar da yakin neman zabansa a shekarar 2016 da kuma shekarar farko da ya kwashe akan kujerar shugabancin kasar ta Amurka. Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyarsa da ke mulkin kasar. Jam'iyyar National Congress Party, wacce ake kira NCP a takaice, ta fitar da wannan sanarwa ne a ƙarshen makon nan bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin al-Bashir. Yanzu haka shugaban na Sudan ya miƙa mukamin shugabancin jam'iyyar ga mataimakinsa Ahmed Harun har sai zuwa lokacin da za a yi babban taron jam'iyyar a nan gaba, inda a lokacin ne za ta zaɓi sabon shugaba. Amma dai ba a saka ranar da za a gudanar da wannan babban taro ba. Ita dai jam'iyyar ta NCP ita ke morar rinjaye a majalisar dokokin kasar, kuma bisa wata matsaya da aka ce tsakanin 'ya'yanta, shugabanta shi ke zama ɗan takaranta a zaben shugaban ƙasa. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa, wato Doctors Without Borders ko kuma Medicine Sans Frontier, ta dakatar da ayyukanta da take yi a wasu cibiyoyinta biyu na kula da masu fama da cutar Ebola a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, bayan wasu hare-hare biyu da aka kai kan cibiyoyinta, lamarin da ake ganin zai kara jefa yankunan cikin haɗarin samun ƙarin waɗanda za su kamu da cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta kwatanta waɗannan hare-hare da aka kai a ranar 24 ga watan Fabrairu a yankin da ake kira Katuwa da kuma na ranar 27 ga watan Fabrairu a yankin Butembo a matsayin abin ai Allah wade da su. Ƙungiyar ta ce a cibiyar Butembo akwai akalla marasa lafiya 12 da aka tabbatar suna ɗauke da wannan cuta ta Ebola, sannan akwai mutum 38 da ake sa ido a kansu waɗanda ake zaton sun kamu da cutar, inda har 4 daga cikinsu sun tsere daga wannan cibiya sannan ba a ga ko da mutum ɗaya ba. Crystal Lemay shi ne kakakin ƙungiyar ta Medicine Sans Frontier.
Yes, it is highly important to find those people or that last patient and then of course immediately.
Yace lallai yana da matukar muhimmanci a gano inda mutanen suke da kuma mutanen da suka yi mu'amala da su tare da sa musu ido. Maharan dai sun farma cibiyoyi ne da bindigogi inda suka yi ta musayar wuta da jami'an tsaro, suka kuma cinnawa cibiyoyin wuta. A jiya Juma'a, kungiyar likitocin ta ce ta dakatar da ayyukanta a cibiyar Tabotimbo kamar yadda ta yi a cibiyar Katuwa a farkon makon nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 2:04. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta ce ta kaɗu matuƙa kan yadda ake samun ƙaruwar aiwatar da hukuncin kisa a 'yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu. Ƙungiyar ta Amnesty ta yi nuni da yadda aka kashe wasu mutane 7 a watan Fabrairun da ya gabata, Amnesty mai hedkwata a London ta ce adadin mutanen da aka kashe yayi daidai da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansu a shekarar wato 2018 baki daya a kasar ta Sudan ta Kudu wacce ke gabashin tsakiyar Afirka. A jiya Juma'a, mataimakin shugaban kungiyar ta Amnesty a yankin gabashin Afirka, Seif Magango, ya yi kira ga Sudan ta Kudu da ta dauki matakan kawo karshen yanke hukuncin kisa a kasar. A wasu sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a, kungiyar ta ce uku daga cikin mutanen bakwai da aka kashe yan gida ɗaya ne, kuma ba a sanar da iyalansu ba sai bayan da aka zartar da hukuncin kisan.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da matashiyar nan mai suna Maryam Laushi, wadda ke cikin kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an sanya matasa cikin harkokin siyasa sosai. A shirinmu da ya gabata, Maryam ta yi bayani akan yadda suka kai ga cimma wannan nasarar. To yanzu dai gashi an yi babban zabe a Najeriya, an kuma gama lafiya. Akan haka ma na tambayi Maryam, shin wani kira za ta yi ma waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓe, musamman 'yan majalisa masu yin dokoki a Najeriya? Sai ta ce,
yanzu ina so musamman maganar mata, saboda mata a Najeriya ana ɗan ci musu mutunci. Daga abubuwan da muke gani, waɗansu mata ba su da kuɗi, ba su da komai, za a kore su daga gidan miji, ba wurin zama, an kwace yaransu. Ko kuma mace ta je tana neman inda za ta zauna a hana ta. Abubuwa da yawa da ya kamata, kamar dukan mata da ake da bai kamata ba, wasu mata ma suna mutuwa a cikin wannan matsala. Ya kamata su fara tunanin dokokin da za a saka da zai hana mutane yi wa mata irin wannan mulakanci. Saboda in suka sa doka a kai, zai zama cewa ya zama harkan ko 'yan sanda za su iya su shiga magana din. Ya kamata a yi tunanin ma yara su almajirai da suke kan hanya, ya kamata a san yadda za a yi da su. Iyaye su daina haifan yaran da za a tura su kan hanya suna roƙo, kuma a sa su shiga makarantu su gyaru, saboda mutane su koya a kuma ƙasar mai yake abu.
Ai, ana yawan faɗi a ce mata su ma suna da haƙoƙinsu. Shin ya kike ganin wannan batun, haƙoƙin akwai su koko a littafi kawai suke?
Akwai rights ɗin mata, amma matsalar shi ne ba a su rights ɗin.
Ba a kare haƙoƙin.
Rights ɗin suna nan, amma 'yan sanda ba su bi su san yadda za su yi su taimaki mata. Kamar yanzu a Najeriya, ai in a ce aka yi, kamar yanzu na ce aka mata doka, tana da izinin da za ta iya ta ce za ta je wurin 'yan sanda, kuma wanda ya mata duka ya kamata a kama shi. Amma yawanci mata in suka tafi wurin 'yan sanda, sai su ce masu ba abin da za su iya su taimake su. Saboda haka akwai abubuwa da yawa, ko fitowar mata takara, mata da yawa da suka fito an hana su yi.
Kina gani an hana su yi ne koko dai ba su samu nasara ba ne?
Na haɗu da mutane da yawa, akwai wanda suka samu nasara, akwai wanda kuma ba su samu ba. Akwai wata ma da na sani, ta ce za ta fito, aka zo aka ce mata ba za ta fito ba sai da ta canza jam'iyyanta.
To su kuma mata, wani hanyoyi ne kike gani za su iya magance waɗannan matsalolin?
Dama to ni mata abubuwan da ya kamata ni ba zai yi ni je muna ihu ni zan ci ba za su ji mu ga in muka je muna ihu ya kamata mu gane karfin mu a wayan su wurare yanda za mu kawo dalilai masu amfani in muka ga wayan su da suka fito takara da su muka fito ko su za su fili aiki da kyau ya kamata a hankali muna ma mutanen da suke unguwan mu da iyalin mu irin maganganu mu saboda su gane wa ya fi amfani saboda haka in suna yi suna koya ma yara a hankali za a zo a koya daga baya ba kowa zai zo ya ji magana din ba amma a hankali ake sai wata rana in Allah ya yarda za a samu a ga cewa yara sun koya kuma waɗansu mazan ma in aka ci sa'a za su ji su gane
wani irin kira ko wace ne irin shawarori zaki ba mata
ya kamata mata su hada kai kusan rabin kasan nan mata ne saboda haka ya kamata mata su hada kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata a riga koya mu yara abubuwan da ya kamata tun suna kanana akan ma fitowa zabi akan shiga jam'iyya mutum ya zabi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan ai abin da ya kamata mai kyau ma wa'ansu ma kowa ma a gasar nan namu
masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar ta Maryam Laushi da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
a wasu wuraren ana amfani da ƙarfi don a hana ko a canza wasu alƙalumma
ka san jam'iyyar da ta dabbaka canja wato alƙaluma na zabe ta mai da shi sunna a Najeriya jam'iyyar PDP ce ka san shekara 16 da ce tana mulki kusan banda zabe da aka yi na farko babu wani zabe da aka yi na Allah da Annabi a jami'ar fili.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa duku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. Shirin nan na yau na musamman ne domin an dauke shi ne a nan cikin cibiyar da ake bada sakamakon zaben da aka yi a nan Najeriya wanda kuma ba tare da bata lokaci ba zan hannunta ku ga Nasiru Adamu Ilikaya da zai jagoranci wannan shirin daga can Abuja.
Gani nan a ɗakin karɓa da kuma gabatar da sakamakon zaben shugaban Najeriya. Na 2019 wato babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa International Conference Center da ke na Abuja ina kuma tare da wato wakilai biyu da ke wakiltar jam'iyyu biyu na farko ina tare da Dr. Usman Bugaji wanda shine wakilin jam'iyyar PDP wato babbar jam'iyyar adawar Najeriya a wajen wannan sauraron sakamakon zaben sai kuma Alhaji Bashir Ibrahim Yusuf wanda wakili ne na jam'iyyar APA wacce kuma wannan jam'iyyar ko shi Bashir Yusuf baya tare da ra'ayin dan takarar jam'iyyar PDP bari farko barin tambaye ka Dr. Usman Bugaji me zaka ce ne tukunna da wannan zabe ya kasance
to da farko dai an samu hargitsi da kashe-kashe wanda wannan abun takeici ne domin zabe ba yaki bane ba magana ce ta ra'ayi kuma a tsari na rayuwa ko ina mutum yana iya ra'ayinsa kuma don ka saba da ra'ayin wani bai kamata ya zama gaba ba bai kamata ya zama wani hatsaniya ba magana ce ta kowa yana son kasar sa ta gyaru amma hanyar da za a gyara ta ita ce ake shan bamban wani ya ga in aka bi wannan za ta fi saurin zuwa wani ya ga in aka bi wannan kila tana da kaya wani ya ce a wannan hanyar bamu gane ta ba ko bamu san ta ba wannan duk abin da ya kamata kenan saboda haka abun takeici ne har abu ya kai da kisa ya kai ga fada ya kai ga bata tsakani da makamantan waɗannan ita saboda haka wannan kashe-kashe da aka ce an samu aurari da dama abun takeici ne da fada da yaki muna fata za mu ga bayan su
Alhaji Bashir me zaka ce kai kuma kan yadda zaben ya gudana
to alhamdulillah gaskiya ne an samu dan hatsaniya a wasu wurare musamman a kudancin Najeriya amma yawanci a arewacin Najeriya gaskiya zaɓe ya tafi lami lafiya. Kuma bayan dai na farko muna takaicin rayuka da aka ce a rasa da kuma mutanen da suka aka kokkona musu dukiya a wuraren da aka yi hakan, idan aka duba za a ga cewa tsakanin wannan zaɓe da aka yi da kuma na shekara ta 2015 wannan ya fi tsari kuma ya fi nutsuwa. Ba a samu irin fitintunu da aka samu a irin zaɓuɓɓuka na baya ba, saboda haka duk da takaicin cewa haka ne an samu rashin rayuka da kuma ɓarnar dukiya, muna ɗan samun ci gaba kaɗan. Kuma abin takaici dai duk inda ka je ana rigimar mulki yawanci ba ta raguwa da fitina. Ka duba akwai ƙaramar ƙasa a duniya kamar ƙasar Somalia wanda su sun fi shekara 25 yanzu suna karkashe juna akan wane ne zai mulkin wannan ƙasa. Amma sai mu Allah ya sa a ƙasar mu zaɓe ake yi, ba a ɗaukan bindiga, ba a ɗaukan makami, sai dai akan samu 'yan ɓata gari waɗanda a cikin wannan tsarin na zaman lafiya da kuma zaɓe su kuma suna wato shiga haƙƙin jama'a.
Wato Dr. Sun Bugaji, zuwa yanzu me zaka ce kan yadda aka fara kawo wannan sakamakon zaben, menene mahangar jam'iyyar PDP?
To yanzu aka fara, kuma kamar yadda ka sani idan an kai wannan matsayi, mu matsayin mu musa ido mu saurara ba abu bane ba zaka iya canzawa, sai dai labaran da muke ji a wasu wurare, kuma ku 'yan jarida ku ya kamata ku taimaka mana a tabbatar da gaskiyarsa, shine a wasu wuraren ana amfani da ƙarfi don a hana ko a canza wasu alƙalumma. To amma dai yanzu ya yi wuri ka ce ga yanda abuwa za su akana, amma fatan da muke shine kamar yanda aka gabatar da wannan salun alun kowa ya karba ya gani, kuma ba a yi wata rigima, mu haka muke fatan sauran natijar ma duka za ta zo kuma a karɓe ta, in ma har da kai wani tsokaci da wani yake da shi a cikin lumana zai iya daga hannu ya ce shi ya hango wuri kaza ba ai kaza ba, a rubuta ba don a canza alƙaluman da aka kawo ba, sai domin inda kai ja wanda ma ba fatan za a yi haka a gaba. To ya zama wannan yana cikin abubuwan da za a duba a ce lokaci kaza an ce kaza an ce kaza. Muna fatan abubuwan su tafi cikin lumana kuma a ga masu lafiya, kuma duk wanda ya ci ya karba a cikin mutunci, wanda kuma ya faɗi shi ma ya karba a cikin dangana da haƙuri.
Zan yi magana akan maganar ƙoƙari da ake ta cewa ana yi na canji a ƙuri'u. Mu ma muna jin wannan labarukan, amma ka san jam'iyyar da ta ɗabbaƙa canja wato alƙaluma na zaɓe ta mai da shi sunna a Najeriya jam'iyyar PDP ce. Kasan shekara 16 da ta yi tana mulki, kusan banda zaɓe da aka yi na farko babu wani zaɓe da aka yi na Allah da Annabi a jam'iyyar PDP. To idan kana jin jita-jita na cewa za a canja wato ƙuri'a, to ba shakka to kasan idan aka ce wanda ya ga wanda miciji ya sara in ya ga bakin tsumma sai ya ji tsoro. To watakila jam'iyyar PDP ce take ta kokarin wannan canje-canje, amma kamar yadda Bahaushe yake cewa kifi yana kallon ka mai jar koma.
Wato dai kifin mutane ne, Dr. Sun Bugaji, na san wani kifi ake magana, na san dai watakila ko daga yake
ni ni ba zan shiga cikin wannan ba. Kamar babban al'amarin ina ga kamar yadda na fara faɗa ra'ayi ne. Ita kuma irin wannan zargi da kwai shi daga ɓangarorin duka, kuma abu ne wanda yake ya kamata ku 'yan jarida ku duba ku tabbatar, kuma kamar yadda ake cewa ita gaskiya tana halinta, ko da an ɓoye yanzu ko ma dai wane ne ke yi za a gane, kuma ba wai sai an yi nisa ba, kila ma cikin 'yan kwana 1-2 ko me kenan za a gane. Amma muna ƙara dogara ga ku 'yan jarida wanda kuke matsayinku na 'yan ba ruwanmu, ku duba ku gani ku tabbata mana da irin waɗannan abubuwa in kun rubuta makaranta. Kuma idan da kwai buƙatar hukuma ce wani abu, muna fatan ita ma hukuma za ta yi abin da doka ta ayyana.
Wani Usman Bugaji akwai abin da shi Bashir Yusuf ya faɗa, ce sunna ce ta jam'iyyar PDP, wato abin da ya faru a baya kenan, ina so kamar
wannan al'amarin ne a wajena a ra'ayina. yau babu wani bambanci tsakanin jam'iyyoyin nan, ba wai kawai guda biyu ba, manya har sauran ma. Domin in ka lura ai mutum nawa ne ya bar PDP ya shiga APC, in ka duba manya-manyan da ke cikin APC ai duk daga PDP suka tashi. Saboda haka zance ne na cewa dukkan jam'iyyu ko kuma siyasa mu gaba ɗaya ta gurɓata.
Bashir Ibrahim Yusuf in ka saurari abin da Dr. ya faɗa, ya ce dukkan warma ja ce duka da duk jam'iyyu ma kusan manyan duka ɗabi'u su iri ɗaya.
To ba shakka akwai buƙatar gyara akan tsarin siyasar Najeriya, kuma wannan maganganun da yin na ƙarshe ni ma mun fi shekara 30 ne da Malam Usman Bugaje muna ƙoƙarin yaya za a yi a gyara tsarin siyasa a Najeriya, kuma ina tare da shi akan wannan maganganun da yin na ƙarshe. Sai dai duk lokacin da wato ka fuskanci zaɓi, dole za ka duba cewa wanne ne ya fiye maka sauƙi-sauƙi a zaɓin da kake fuskanta. To duk da lalacewa abubuwa, gaskiya bai kamata Najeriya ta koma wato inda ta fito ba. Ya kamata kamar yadda ya faɗa a hangi gaba, kuma da abin da za a iya zamana a ɗora a kan abin da ake kai yanzu a gyara. Amma ba gyaran ba zai yi ta fusta hasashen abin da wato ya faru a baya ba, a ce kuma kansa za a koma. Kuma akwai maganganun da muka yi masu zurfi da ni da shi kansa Dr. Bugaje din a kan me ya kamata a yi duk bayan an gama wannan zaɓen. Kowane ne ya ci zaɓen? Buhari ne ya ci, Atiku ne ya ci, ko kuma wani Allah bai bawa? To lalle akwai buƙatar gyara akan tsarin wato siyasar Najeriya.
Wadda Alhaji Bashir ya nuna yadda kake magana nan kamar kana mara wannan canji da aka samu na 2015 baya ne.
Kwarai kuwa ina mara masa baya, domin ya fi abin da muka samu a shekarun baya. Kuma shi kansa na tabbata Dr. Bugaji zai yarda da ni akan wannan. Sai dai a tafiyar ta canjin ma an samu tuntuɓe a wurare da yawa da suke buƙatar gyara. Kuma duk mai san gaskiya ai ba zai faɗa haka, zai ce cewa wannan canji in ka lura ai yan Najeriya ne baki ɗaya suka yunƙuro suka tumɓuke gwamnatin da take kan mulki a wancan lokaci. Suka kuma shi kansa Dr. Bugaje yana cikin wanda suka yi wannan gwagwarmaya aka samu wannan gagarumin canji da aka samu. To amma kamar yadda kowa ya sani, duk wanda yake so faɗa gaskiya, a tafiyar an samu tuntuɓe a wurare da dama. Kuma wannan al'ada ce ta yau da gobe da kuma ta gazawa ta dan adam. To amma dukan ya kamata da ƴan hamayya da wanda suke cikin mulki ka zauna mu sa kafar kasar a gaba fiye da jam'iyya, kuma a gyara duraren da ya kamata a gyara su.
To in haka ne Dr. Bugaje, an ce yadda Bashir Yusuf ya faɗa kana cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya aka kawo canji aka juya PDP, me yasa ka sake koma kuma yanzu ka zama wakilin PDP anan?
To ai Bashir ya riga ya bada ansa. An samu kurakurai da tuntuɓe, ra'ayin nan ne ya sha bamban. Bashir yana ganin duk da haka a tsaya a nan a gaya za a gyara. Ni kuma ina ganin ɓannar da kurakuran da tuntuɓen ya wuce inda za a iya gyara shi, domin mun ta yi shekara wajen 3.5 yanzu. Ni dai abinda na sani, ban san iya abinda shi Bashir ya sani ba, ba yanda ba mu yi a gyaran nan. Wasu mu kamar ni nan na ga kawai gyaran abu ne aka ce da kamar wuya gurguwa da auren nesa. Saboda haka muka ga mu je kila inda ga kofa da muke gani, wannan ra'ayi ne. In an bi ta za a fi samun gyaran da ake so tun da ma a yi. Amma wannan kada ka ga laifin kowa idan ya ɗauki ra'ayinsa. Kowa da kwai abin da ya hango, da kwai abin da ya sani, wanda wani bai sani ba, kuma haka al'adar rayuwa take. Amma wannan bai ɗauke mu daga turba nan ɗaya ba da ta haɗa mu, ya za a gyara ƙasa.
To a gaishe ka Nasiru Adamu Ilika, ke nan daga cibiyar gabatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da ake ci gaba da yi a can Najeriya. Za mu tsaya nan sai mun ga yadda sakamakon ne ya kasance, mu da mu ci gaba da makawar a kansa. Yanzu a madadin shi Nasirin da bakinsa, Adiyu Mustapha Sokoto ne a Washington, mun fi ku lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
daya kasa daya uwa daya uwa daya uba daya kasa daya Nigeria uwa daya uba daya hada tayi ubar kabilanci da bambanci a junanmu mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, 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 Nigeria,